Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum. Da fatan ana bukukuwan sallah lafiya. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da yake shirin kai ziyara birnin Houston da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Texas, shugaba Donald Trump ya aika da wasiƙa zuwa majalisar dokokin Amurka yana neman kusan dala biliyan 8 waɗanda za a amfani da su domin tallafawa jihohin Texas da Louisiana. Ana sa ran wannan buƙata da shugaban ya gabatar wani kaso ne na farko da ya haɗa da dala biliyan 7 da miliyan 400 da za a ba hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya, wacce kudaden take karewa a hankali, sanan dala miliyan 450 kuma za a baiwa masu ƙananan masana'antu bashi domin su fara watsakewa daga wannan bala'i da ya same su. A yau Asabar ake sa ran shugaba Trump da uwargidansa Melania Trump za su kai ziyara birnin na Houston tare da yada zango a yankin Lake Charles da kuma Louisiana, waɗanda su ma bala'in guguwar ya shafa, domin ya gana da waɗanda lamarin ya ritsa da su ya kuma gane wa idansa irin ɓarnar da guguwar ta yi. Wannan ziyara za ta kasance ita ce ta biyu da shugaba Trump zai kai tun bayan aukuwar ambaliyar ruwan. A dai bangaren kuma masu aikan ceto na can suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu sama da mako guda bayan da guguwar ta Harvey ta ratsa ta gaɓar tekun Gulf da ke jihar Texas, inda ta zub da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, sannan ta raba mutane sama da miliyan 1 da muhallansu ta kuma salwantar da rayuka 39. Yayin da ruwan da ya malale wasu sassan jihar ta Texas ya fara sauka, waɗanda Allah ya wagidar dogo sun fara komawa gidajensu domin su auna irin ɓarnar da guguwar ta yi musu. Sai da duk da cewa ruwan da ya taru yana raguwa, hukumomin jihar sun yi gargaɗi ga jama'a cewa akwai yiwuwar samun barazana ga rayuwa a wasu koguna da ruwan ya mamaye. A jiya Juma'a, jami'a a birnin Houston sun ce gidaje 156 ne suka salwanta ƙaramar hukumar Harris, wacce ta haɗa da Houston, birni na hudu da ya fi yawan jama'a a nan Amurka. Shugabannin Amurka da na Koriya ta Kudu sun tabbatar da matsayar cewa akwai buƙatar a ƙara tursasa Koriya ta Arewa ta hau teburin tattaunawa ta hanyar ƙaƙaba mata ƙarin takunkumi, kamar da ofishin shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya sanar. A jiya Juma'a, shugaba Moon da takwaran aikinsa na Amurka Donald Trump suka tattauna ta wayar tarho, kamar yadda wasu jami'a a Washington da Seoul suka faɗa. A farkon makon nan, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tattaunawa ba ita ce mafita ba, bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan, wanda aka rawaito shugabanta Kim Jong-un yana cewa gwaji ƙasar ta yi na yaƙi domin ta nuna cewa tana da ƙarfin sojin da za ta kai hari a tsibirin Guam, wanda mallakar Amurka ne. A lokacin taron manema labarai a fadar White House, muryar Amurka ta tambayi sakataren yaɗa labarai Sarah Huckabee Sanders ko Amurka na duba yiwuwar amfani da hanyar diplomasiya wajen shawo kan Koriya ta Arewa. Sai ta ce shugaba Trump yana dubi kan mataki ne na bai ɗaya, tana mai cewa Amurka ta ɗauki barazanar Koriya ta Arewa da matuƙar mahimmanci, saboda haka dukkanin zaɓin da Amurka take da su take so ta amfani da su suna nan akan teburi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai bi umarnin kotun kolin ƙasar, wacce ta soke nasarar da ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan da ya gabata, duk da cewa shi a gashin kansa ya ce bai amince da matsayar kotun ba. Ko da Kenyatta ya ce zai yi biyayya ga umarnin kotun, amma kuma bai nisanta kansa da cikakkarta ba, inda ce mutane 6 sun yanke shawarar yin watsi da zaben jama'ar ƙasar. Kotun kolin ƙasar ta soke zaben ne saboda a cewar ta an tafka magudi a wajen jefa ƙuri'u, wanda ta ce hakan ya raunana sai hancin zaben. Shugaban 'yan adawa Raila Odinga ne ya kalubalanci zaben a watan Agusta, yana mai cewa ƙuri'u miliyan 1.4 da Kenyatta ya samu na bogi ne. A ƙa'idar kundin tsarin mulkin ƙasar ta Kenya, dole ne a gudanar da zaɓe sabo cikin kwanaki 60 masu zuwa. Tun a ranar zaɓe dai, gamayyar jam'iyyun adawar ƙasar da ake kira NASA a taƙaice ta yi ikirarin cewa an kitsa tafka magudi a zaben ta hanyar yin kutse, wanda hakan zai bada damar yin arangizan ƙuri'u. Gwamnatin Somalia ta nemi taimakon soji na gaggawa daga wajen Amurka saboda a ce wata ƙungiyar Al-Shabab ta tsara hanyoyin da za ta rika aikawa da Iran ma'adinan uranium. Wata wasiƙa da ministan harkokin wajen Somalia Yusuf Garad ya aikawa da jakadin Amurka a Somalia Steven Swartz ta bayyana cewa mayakan ƙungiyar sun karɓe ikon tsakiyar yankin Galmudug mai ɗauke da arzikin ma'adinan na uranium, kuma suna da niyyar fara safararsa zuwa Iran. Wasiƙar ta ƙara da cewa shigar uranium ɗin hannun Al-Shabab babbar barazana ce ga ƙasashen duniya, kuma abin da hakan zai haifar ba zai tsaya ne kaɗai a kan iyakokin ƙasar ta Somalia ba.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Yaya aka ji da shagulgulan sallah? Muna fatan Allah ya maimaita mana. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan mahimmancin kai yara asibiti domin yi masu rigakafi. Shima rahotonmu na biyu zai yi magana akan alfanun gangamin rigakafin cutar shan inna da yake gudana kowace wata a wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya. Rahotanninmu na uku da na hudu za su yi mana magana akan mahimmancin ranakun da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin faɗakarwa akan rigakafi da kuma shayar da jariri nonon uwa. Rahotonmu na biyar zai yi magana akan shiri na musamman da Bankin Duniya da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi suka samar domin farfaɗo da ayyukan asibitoci a faɗin jihar domin inganta lafiyar yara da kuma mata masu juna biyu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
A jihar Jigawa, jami'an kiwon lafiya na ƙara kokawa game da ƙin kawo yara ƙanana asibiti domin yi musu rigakafin cututtuka daban-daban da za su iya kare lafiyarsu da wasu iyayen ke ƙin kawowa. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen ta jihar Jigawa.
Malama Zainab Bello, jami'a a bangaren da ke bada alluran rigakafin ga yara kanana a babban asibiti da ke garin Dutse, ta ƙara jaddada ka'idodin bada wannan alluran rigakafi.
A ka'ida dai daga ran da aka haifi yaro zuwa har kai wata tara ake yi, amma mafi muhimmanci mun fi so daga ranar da aka haifi yaro zuwa kwanaki 14 na farkon haihuwa, saboda akwai allurar da idan aka wuce 14 ba za a yi ba, ita ce ta rigakafin ciwon hanta, amma sauran ana yin su ne har zuwa wata tara.
Bayan ta ciwon hantar zuwa wata tara din da wace da wace ce?
Akwai rigakafin ciwon hanta ita ce ta farko, akwai BCG tare ake yin su, na akwai penta 1 to ake yi su kuma sau uku. Idan aka yi misali yau uwa za ta kawo danta za a yi mata ta biyu sati 4, sannan za mu sake ba ta sati 4 ta dawo ayi ta uku, a ta uku kuma sai yaro yayi wata tara. A ita wannan ta uku a guda biyu ake yi ita ma. Akwai wacce ake kira IPV, ita sai yaro yayi sati 14 ake yin ta. Ita ake hadawa da wannan penta ta uku, pentavalent ta uku a jerin su wa'annan guda uku da ake yin su sati 4 a jere. To a ta karshen ta uku da ita ake yin wannan da ake kira IPV. Polio ce, injectable polio, allura ce ta polio, ita allura maimakon ta digawa. Ita kuma sau daya ake yi wa yaro idan ya kai sati 16. Bayan ya kai wannan sati 16 sai a bada wannan tazara ta watanni shi kuma sai ya kai wata tara. In Allah ya kai mu, muna gaya wa iyaye to yau kun gama allurai jerin wa'annan allurai guda hudu, sannan kuma sai yaro ya yi wata tara sai uwa ta kawo shi. Idan yaro ya yi wata tara allurai biyu ake yi, ana yin ita ta kyanda, sannan ana yin ta mashashara da ake cewa yellow fever, a hada ake yin su tare. Sannan kuma ana digawa yara digon vitamin A yau saboda matsalar dindimi na yara tun daga kuruciya.
To matan Fulani da suke a riga ko kuma waɗanda Fulanin da suke yawo, su kuma yaya kuke yi musu wurin yin rigakafin?
Ito akwai ƙananan asibitocinmu da suke cikin karkara. A kowace karkara a yanzu da yake lokaci ne an kasa kashi-kashi a ce ward-ward. To a kowane ward akwai ƙananan asibitoci, kuma akwai ma'aikata, kuma akwai waɗannan allurai.
Zainab Bello kenan daga babban asibiti a birnin Dutse. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Kano, masana harkar kiwon lafiya sun bayyana cewa gangamin rigakafin yaƙi da cutar shan inna ya haifar da daƙile yaɗuwar cutar a faɗin Najeriya. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da cikakken rahoto daga Kano.
Ƙwararren ma'aikacin lafiya Malam Babala Garba ne ya bayyana haka yayin da nake tattaunawa da shi akan dalilin da yasa ake gudanar da gangamin rigakafin kowane wata, duk da cewa ana gudanar da rigakafin na cutar shan inna a asibitoci.
Shi shan inna wato ya sha bamban da wasu cututtuka, saboda dalili mu ƴaƴan adam mu ne ainihin mu ne ginshikin kamuwa da wannan cuta. Saboda haka lalle dole ne a yi yadda za a samu cewa yaranmu wanda suke ƙasa da shekara 5 ba su kamu da wannan cuta ba. Dalili saboda ita wannan cuta tana da illoli da yawa, ita tana yaduwa. Yanzu misali idan yaro ɗaya ya kamu a unguwa ko a gari, to zai yada wa yara 200 zuwa 300. To shi yasa kaga ake wannan gamin. Idan mutane sun lura shekara 2 da suka wuce mun zo har mun kai ga yanayin cewa mun yi kusa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba mu certificate cewa a Najeriya ban mu da yaron da ya kamu da cuta, amma kwatsam sai muka samu guda ɗaya ya bullo a Maiduguri. To wannan kwaya ɗaya tal din ya zamanto mana lalle ya zama ta kalubale akan mu cewa dole sai mun yi kokarin duk wanda yake kusa da shi, da garinsu, da makwabtansu, da local government ɗinsu, da har area jihasa, dole sai an musu da kafi saboda tunanin cewa zai su iya yadawa. Misali yanzu ɗaya daga cikin wannan kwayan cuta da aka zai aka gani na Maiduguri, an taso ta cewa ta fito daga wata ƙasa ne ma aka zo da ita Najeriya, saboda ita cutar tana yaduwa, tana tafiya da sauri, kuma tana tafiya ko ina. To muna yin gangamin nan kowane wata ne saboda lalle yaranmu su samu garkuwa, kuma ba shi da ka'ida. Ba za a ce kawai dan an yi sau ɗaya ba, kaman allurar rigakafin tarin fuka bane da ake ce BCG, in kai sau ɗaya a rayuwa ka gama ko na kyanda. A'a, ita an yi yanzu ko ka yi sau 100 ba ta da illa a jikin yaro, kuma lokacin da ka masa kana ƙara masa ƙarfin garkuwa ne na kare shi daga kamuwa da wannan cutar. Saboda haka yasa ake yi ake ta yi, saboda kar yaron mu su kamu, ko da wani bako zai zo, ko da wani zai zo daga wata ƙasa, ko da za a samu daga wani wuri, ko a samu wata matsala ta shigo ciki, wani wanda yake da shi ya ɓuya ba a taɓa masa da kafin nan ba, ta bayyana a jikinsa saboda wanda dalilai. To su waɗannan yaron da suke kusa da shi suna da garkuwa, shi yasa ake ta yi ake ta maimaitawa, saboda kowane yaro da yake ƙasa da shekara biyar yake Najeriya ko ke arewacin Najeriya ya samu garkuwan ta kama shi sosai, ta shiga yadda zamanta ko da ya samu cutar, ko da cutar ta zo ba ta kama shi ba.
Yawancin magidanta suna kuka cewa ga cutar da ta fi addaba su ta cutar zazzabin cizon sauro, amma su ke zuwa asibiti sai magani, amma ga wannan cuta da watakila a unguwa sai sa'a za ka ga mutum ɗaya da ita, amma kuna bin su gidaje duk wata ana ɗiga musu, me za ka ce a game da wannan koke da mutane ke?
Gaskiya ne wannan, duk wanda yake bai san harkar kiwon lafiya a zahiri ba zai ga cewa haka a bayyane, amma wanda yake cikin ta ya san harkar kiwon lafiya ya san me ake cewa akwai wata cutar da tafi wata mahimmanci. Misali ita cutar polio cuta ce wanda take za a iya kawar da ita nan da nan, saboda kawai dama dan adam din nan dai shine babu sauro a ciki, wancan kaga akwai sauro, sauro sai ya ciji mutum kuma ya yada ya sake ya kamu da cutar, sauro ya sake cizon sa sannan ya yada ta. Wannan kuma kawai mutum ne zuwa ga dan uwansa mutum, da wanda yake da shi yayi kashi ko yayi abubuwa nan wanda yaro zai dauka, saboda haka kawai tafi saukin karewa wanda yake za mu iya kawar da ita cikin lokaci, shi yasa aka yi ta wannan gangamin, kuma insha Allah an yi kusancin nasara.
Kwararren ma'aikacin lafiya Malam Babala Garba kenan, Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
An bayyana mahimmancin ranakun da hukumomin lafiya ta duniya ta ware a matsayin ranakun tunatarwa akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa kamar yadda ya kamata. Mustafa Nasiru Batsali na ɗauke da rahoto.
Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware ranar 1 zuwa 7 ga kowane wata na 8 a cikin kowace shekara domin tunatarwa akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwarsa kamar yadda ya kamata. Dr. Ibrahim Abdullahi, ƙwararren likitan mata da yara a jihar Niger, ga abin da yake cewa akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa.
Ranaku da aka ware a kowane shekara dan da a rika tunatarwa da jajin da kuma a ƙara nanatawa da kuma a ƙara himma akan ba da nonon uwa ga mace mai shayarwa ba tare da an ba da koruwa ba ko wani abu har wata 6 na farko. To shi wannan rana wa ranaku su ne wa ranar farko har zuwa ranar 7 ga watan Agusta a kowane shekara. Kasashe 120 na duniya suka zauna suka rabta ba hannu akan wannan al'amari domin a ƙara mai da kaimi ga shayar da jarirai nonon uwa zalla har wata 4-6 na haihuwan farko na shekarun farko. To shi ne wannan. To amma ka san mutane suna dan dare-dare da shi, kuma muna so in kada jaddada musu da cewa kasu ji dare-daren komai da shi, domin ko a addinance an nuna cewa abinda duk yaro ke bukata yana cikin nonon uwarshi. To haka ma a dabbobin daji an lura da cewa ba su shayar da yaronsu ruwa sai ya kai wata 6. Duk mai kiwon raƙumi in dai ba an tilasta mishi zai gaya maka. Akwai wasu kuma al'adu ko a nan Niger akwai su, ko cikin buzaye akwai su wanda ba su shayarwa. Kuma dalili shine idan aka haifi yaro duk abin da yake bukata na jikin shi da zai mishi amfani yana cikin nonon uwar nan. Akwai muhimmancin shayar da nono ga yaro, akwai muhimmanci ga uwa. Uwa misali idan tana shayar da yaro nono ba tare da ba shi komai ba, to cikinta ya fi saurin fadawa, domin idan mace ta yi za ga cikinta ya turo sannan jinin nan da ke zuba ya fi saurin daukewa in dai ba a bada komai. To kaga yana da muhimmanci ga uwa. To na biyu kuma yawan bayar da nonon nan yakan ƙara sa danƙon ƙauna tsakanin uwa da ɗiya. Bincike ya nuna cewa ƙasashen duniya da ba su ba yaro nono to sukan samu ƴaƴa marasa kunya. Nunan da muke Afirka ake bara za ka ga da wuya yaro ya zo ya ce ya yi wa uwarshin rashin kunya.
To ko menene tasirin baiwa jariri ruwan sha tun yana sabuwar haihuwa? Ga abinda Dr. Ibrahim ke cewa
akwai illa da yawa. Kamar yadda muka faɗi cewa jariri daga haihuwan shi har zuwa wata 4-5-6 lokacin nan duk jikin shi bai kwari ba, garkuwan jiki bai kwari ba, kowane cuta ta zo tana iya shiga. To kaga in aka ba su ruwa da kwayan cuta ciki kaga cuta ta shiga, aka ba su abinci da kwayan cuta ta shiga, amma nonon uwa shi daga Allah ne, to ba da wani cuta a gare shi.
Dr. Ibrahim Abdullahi, kwararren likitan mata da yara kanana a asibitin kwararru na IBB da ke Mina ta jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Da ya gabata an gudanar da makon gangamin tunatarwa domin bada mahimmanci ga allurar rigakafi wacce suke wa lakabi da shaushawa. Inji wakilinmu Shu'aib Mani.
Makon da ke farawa daga 9-13 ga watan Agustan kowace shekara a cikin nahiyar Afirka, cewa da SAEB wannan biki ya wakana babbar asibiti ta Maran. A madadin haka ne gidan rediyon murya Amurka ya ji ta bakin Malam Idris Abdu, malamin wayi kai a hukumar kare lafiya ta jiha DRSP.
Akwai dalilan da suka sa a yi shi maradi. Kididdiga da aka yi, an ga akwai yaro 8,000 da ya kamata a yi ma wannan rigakafi na kamar wata cutar lala, kukugi da sauransu wanda ba su same su ba. Sannan kuma yaro 24,000 wanda ya kamata a yi masu rigakafi na cutar tubus, wato wanda ake ce marujol, kuma ba su samu suka yi shi ba. Shi yasa aka ce to tunda akwai irin wannan matsaloli a nan cikin jahar mu, domin mu jawo hankalin iyayen yara da cewa rigakafi ta hanyar shoshawa rigakafi ne mai amfanin yaran mu. Har gobe muna gana akwai wasu uwayen yara wanda ba su fahimta da wannan abu. Mata uwayen yara suna ganin an ma yaran shaushawa, yaran na yawan kuka, to suke hana su koma wajen shaushawa. Ita kuma wannan dan a samu rigakafi, dole sai an ma yaro wajen shaushawa kamar guda biyar, saboda rigakafi cuta wajen 11 ne ake yi ta wannan shaushawa din. Shi kuma nihin da ake yi na ayi rigakafi na cutoci unda ta hanyar shaushawa ake iya rigakafi.
Wannan kamfani shekara bana na da taken cewa rigakafi kariya ce ga kowa, da yadda ce a bada amana ga shaushawa. Bikin da ya gama wakilan 'yan jarida, UNICEF da OMS da dai sauran al'umma. Haka yasa ƙarshen bikin na ji ta bakin Muhammad Tasu na uban iyali.
Da idan muka duba gane yanzu da wanga yanayin da ake ciki na yawan mace-macen ƙananan yara da mata, gaskiya abu ne wanda ke kawo fargaba a cikin rayuwarmu ta yau da gobe. Da idan muka duba ciwace-ciwace da dama, to ka gani idan muka samu irin wannan shaushawa suna iya rage mu duk wasu wahalhalu.
To waɗansu su kan yi ƙeme da shaushawa, wani irin jan hankali zaka musu?
Abu ne wanda kai da kanka ya kamata ka ɗauki matakai na musamman ka hanya kawo gare ka. An dahwa maka, kenan babu abin da yake kamawa da dahwawa da aka maka jin daɗi. Maza da mata, birni da karkara, mu ba da haɗin kai da goyon baya domin a yaƙi wasu cututtuka wanda za su cankusa ma 'ya'yanmu, har su kai ga mu ma mu aza hannu ko kuma ci shi hannu.
Tabbas rigakafi yayi magani. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Gwamnatin jihar Bauchi da haɗin gwiwa da Bankin Duniya sun bullo da wani shiri na musamman domin inganta ayyukan asibitoci domin kulawa da lafiyar yara da mata masu juna biyu. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto daga Baucin na Yakubu.
Da yake bayani jami'in World Bank Dr. Adamu Muhammad.
Ta wannan project kamar yadda kowa ya sani wani shiri ne na musamman tsakanin ita gwamnatin jihar Bauchi da kuma bankin babban banki na duniya wato World Bank. Dalilin wannan shiri shine akwai fahimta da kuma yadda da kowa yake cewa asibitocinmu gaskiya ba sa aiki yadda ya kamata. Mutane wasu sukan je wajen aiki, wani ya tashi da wuri, wani ya je latti, wani kuma in ya je ma ba zai abin da ya kamata ba. Daga sama kuma har ƙasa, daga su likitoci zuwa su nasu, su zuwa su masu shara zuwa basu gadi, kowa wannan laifin gaskiya ya shafe shi. Sannan kuma banda wannan, wani lokacin akwai korafin da su ma za su yi cewa ai ba kayan aiki ko ba magunguna ko ba haka ba, ko kuma wajen nasu ba yare yake ba. To a ƙarƙashin wannan shiri shine sai aka kawo abin daki-daki. Na farko dai za a dinga duba dan wani dan abu na ihsani a dinga basu dan ya dan zaburar da su. Amma ba wai kawai za a dauki kuɗi ne a basu haka kawai ba, a'a, akwai wasu abubuwa da za a dinga dubawa. Mata nawa suka zo suka haihu a wajen su? Mata nawa suka yi awo a wajen su? Yara nawa suka gani? Yara nawa suka zo suka yi allurar rigakafi? Mutane nawa suka gani? Wayannan abubuwan duk sai an zo an dudduba su. Sannan kuma yaya kwalitin, ba wai quantity kawai ba, yaya kwalitin services din nasu yake, yaya tsaftan wajen yake, ko dai kawai ana zuwa ne an maida asibiti ya zama bola? Duka da albi a dudduba wannan. Yaya suke rubuta magani? In sun ce da mutum malaria ne ke damun shi, maganin malaria aka bashi ko kuma dai an bashi wani magani ne kawai ko oho? Duka wannan quality na services din za a bi a duba. To idan aka zo aka hada a ƙarshen kwata sai a zo a ware a kirga, dama kowanne akwai kuɗin da aka ware masa, sai a zo a basu wannan kuɗin. Sai su raba kuɗin nan gida biyu, ɗaya su je su siyo magunguna da shi, in suna da ɗan wani ƙaramin gyara ba sai sun jira gwamnati ta zo ba, sai su saya. In akwai wani ɗan kayan aiki da suke buƙata su saya, ɗan almakashi, ɗan reza, ɗan abin gwada hawan jini da ɗan wasu kayan aikin gwaje-gwaje na lab da sauransu.
Dr. Adamu Muhammad, jami'in World Bank, da yake bayani shugaban mulki mai rike da ƙaramar hukumar DAS Abdullahi Nusa.
Ƙaddamar da wannan komiti a wannan ƙaramar hukumar ta DAS, ina muku fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya sa wannan abu da zamu gabatar a nan zai amfani wannan ƙaramar hukuma da mu da 'ya'yanmu gabaki ɗaya. Na biyu shine ina jan hankalinku, ku da aka zaɓo ku daga gurare daban-daban, da ku haɗa kai da dukkan wanda ya dace ko stakeholders, ku ga cewa wannan aiki da aka danka muku amana ne a gare ku, kuma kun sauke nauyi da Allah ya dora muku.
Abdullahi Nusa, shugaban mulki mai rike da ƙaramar hukumar DAS kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchi, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.